is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauraron abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Talbijin Kahira na kasar Misra ya fada a jiya Asabar cewa yau Lahadi ne Isra'ila da Hamas suke sake komawa kan teburin tattaunawa a birnin Al-Kahira domin dakatar da yaki da aka kwashe watanni shida ana gwamzawa a zilin Gaza, a cewar wata majiyar tsaro. Wani jami'in Isra'ila ya fada wa Reuters cewa Isra'ila za ta aiki da tawaga zuwa Al-Kahira yau Lahadi. Sai dai wani jami'in Hamas ya ce za su jira su ji bayani daga masu shiga tsakani na Al-Kahira game da tattaunawar da Isra'ila tukuna. Bangarorin da ke yaki da juna sun kara azama kan shawarwari da kasashen Qatar da Misra suka shiga kan matakin dakatar da hare-haren da Isra'ila ke yi na tsawon mako shida domin sakin mutane 40 daga cikin 130 da kungiyar 'yan bandagan ta Falastinawa ke ci gaba da yin garkuwa da su a Gaza. Hamas ta bayyana aniyar kulla duk wata yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar sojojin Isra'ila. Isra'ila dai ta yi watsi da hakan, tana mai cewa daga ƙarshe za ta sake dawowa da ƙoƙarin wargaza harkokin mulki da ƙarfin soja na Hamas. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sallami wani dadaddin hadiminsa da kuma masu ba da shawara da dama a jiya Asabar a ci gaba da yin garan bawul yayin da Rasha ta sake kai sabbin hare-hare a cikin dare. Zelensky ya kori babban mai taimaka masa Sergei Shafir daga mukaminsa na mataimaki na farko wanda ya aiki tun shekarar 2019. Shugaban na Ukraine ya kuma kori masu ba da shawara guda uku da wakilan shugaban kasa guda biyu da ke kula da ayyukan sa kai da haƙoƙin soja. Ba a bayar da wani takamaiman bayani ba a gabe da sabbin sauye-sauye da aka yi a garin Bawul tsakanin ma'aikatan gwamnatin a cikin 'yan watannin nan. Rundunar sojin saman Ukraine ta faɗa a jiya Asabar cewa Rasha ta harba jirage marasa matuƙa 12 samfurin Shahid a cikin dare. An harbo guda 9 daga cikin su, sa'annan ta harba makamai masu linzami guda 4 a gabashin Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya hallaka mutane 8, galibi kananan yara, kana wasu 12 suka jikata a arewa maso yammacin kasar Pakistan. Ruwan da ya zuba a gundumomi da dama a lardin Kibar Patankwa ya rusa dakuna kuma ya murkushe mutane a ciki, a cewar Anwar Shahzad, kakakin hukumar kula da bala'i na yankin. Shahzad ya ce 3 a cikin waɗanda suka mutu 'yan uwa ne 'yan shekaru tsakanin 3 zuwa 7 a cikin iyali guda. Ya ƙara da cewa mace-macen su auku ne a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Kasar Pakistan ta samu jinkirin ruwan sama na lokacin sanyi a wannan shekara wanda ya fara a watan Fabrairu a maimakon Nuwamba. Damina da ruwan sama na haddasa samun munan barna a duk shekara a Pakistan. Wani bam ya fashe a wata kasuwa a wani garin arewacin kasar Siriya da ke karkashin soja masu biyayya ga Turkiya a yau Lahadi, inda ta kashe mutane 8 kana wasu 20 suka jikata, a cewar masu sa ido kan yaki. Akalla mutane 8 aka kashe, wasu 23 kuma suka ji rauni yayin da wata mota dauke da bam ta fashe a tsakiyar wata shahararriyar kasuwa a garin Azaz da ke lardin Aleppo, inji kungiyar kare yancin dan adam mai sa ido akan yakin Siriya ta Syrian Observatory, wadda ta ce alƙaluman na wucin gadi ne. Kungiyar ta rajin kare dan adam da ke zama a Burtaniya, Syrian Observatory, mai cibiya a cikin Siriya, ta ce fashewar ta yi ɓanna sosai, ta kuma ta da wuta. Sa'annan ta ƙara da cewa an ga motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan ceto. Yakin na Siriya ya fara ne bayan da gwamnatin kasar ta murkushe masu zanga-zangar lumana a shekarar 2011, lamarin da ya rikide zuwa mummunan tashin hankali da ya janyo mayakan jihadi da sojojin kasashen waje zuwa kasar. A ƙarshe, yau Lahadi ne al'ummar Turkiya za su dunguma rumfunan zaɓen ƙananan hukumomi wanda ke mai da hankali a kan yunkurin shugaba Tayyip Erdogan da sake kwace ikon birnin Istanbul daga babban abokin adawarsa wanda ya ƙudiri aniyar sake farfaɗo da 'yan adawa daga mummunan shan kayi da suka yi a zaɓen bara. Magajin garin Istanbul Imamoglu ya doke Erdogan da jam'iyyarsa ta AKP duka mafi girma a mulkinsa na shekaru 20 da nasarar da ya samu a zaben shekarar 2019. Shugaban ya sake yunkurowa a shekarar 2023 inda aka sake zabansa da kuma samun rinjaye a majalisar dokoki tare da kawayensa masu kishin ƙasa. Zaben na yau Lahadi na iya karfafa tasirin Erdogan a Turkiya ko kuma ya nuna ana samun sauyi a fagen siyasar kasar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, biya da alƙairi karbi ya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. Sunana Halima Abdulrauf, jagorar shirin. Cikin shirin na wannan mako, za mu duba batun damfara da sunan rashin lafiya a kafofin sada zumunta, lamarin da ya kusan zama ruwan dare tsakanin matasa a dandalolin intanet din. Matsalar damfarar mutane da sunan rashin lafiya wanda ka iya daukar salon fara mu'amala da masu amfani da kafofin sada zumunta a matsayin abokai, wato friends ko mabiya, wato followers, ya ƙara kamari ne musamman a shekarun baya-bayan nan, inda aka shafallasa masu aikata irin wannan zamba cikin aminci a dandalolin X wanda aka fi sani da Twitter a baya, Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu. Wani rahoton bincike da Wallstat ya gudanar ya yi nuni da cewa Najeriya ce ta fi kowace ƙasa yawan masu zamba ta yanar gizo a nahiyar Afirka, kuma tana matsayi na uku a duniya. A bisa wannan matsalar, muka fara ji ta bakin bakonmu na farko a cikin shirin, wanda zai mana bayani akan zambatarsa da aka yi akan manhajar WhatsApp a bisa lambar wata da suka yi karatu tare a baya.
Sulema Abdul, gaskiya na taɓa faɗawa akwai cosmeti na da mun daɗe ban yi magana da ita ba, sai ta WhatsApp nake magana da ita. Tsawon rana haka na fito sallah azahar sai na ga magana ta a WhatsApp, so ni ban sa na dubiya cewa me ke faruwa ba. So da na san wace ce ita, ba za ta iya yin wannan abun ba, kuma na ga an yi min wannan abun sai ta ne kai wannan wurin duba wannan lamar. Kawai na ga ta ce min ba ta da lafiya, rayuwa sai hankali, mijinta babu, so sai ta ce tana buƙatar taimako na ga akaunton ba ta san sa, so ni ban tsaya neman tsayawa binciken cewa gashi-gashi ba kawai sai da tura da kuɗa. So bayan can ya kai wajen 5 to 6 hours haka sai na ga ta upload din status din ta da wani glue number, sai ta ce an yi request na wani kuɗi ba ita ba ne, an yi hacking account din zane. So da ya sai ce mata is serious haka, sai ta ce sai ce wallahi ni ya yi tattu da gaske ne, na tura da kuɗi ta tattu mai nawa ya ce mata 50,000, amma da nan ban ta ne aka yi amfani.
Na amfalan Suleiman, wanda ya sai wannan lamarin da ka tsinci kanka a ciki ya koya maka, kuma waɗanne matakan kariya za ka fara ɗauka daga yanzu?
Yanzu ina kara gani irin abin da tabbatar da cewa na ɗauka wayan kira, tabbatar da cewa da gaske ne koko kan kara fadawa wancan irin wanda na fada kwanakin baya. Most of the times WhatsApp ko Facebook inda aka cika fadawa irin ta kwanan kenan. So tun daga nan kuma sai na zai na takan tsantsan. Gaskiya abin da zan ja hankalin mutane shi ne duk wanda ya ga irin wannan abin, irin mutane yanzu sun ɓaci, kowa nema ta yaya zai samu kuɗi a hannun mutum. In ka ga irin wannan ka tabbata ka ɗauka waya ka kira wannan mutumin, ka tabbatar da cewa da gaske ne bai da lafiyan ne ko kuma kamancin haka halin da kake zaka yi taimaka mutum ka taimaka in baka iya aka yi addu'a shine maganar gaskiya
baya ga labarin da Suleiman ya bayyana damfarar sa a WhatsApp bar mu sada ku da bakon mu na biyu a cikin shirin Malam Yakubu Musa wanda zai mana bayani akan abin da ya fuskanta a hannun wani na kusa wanda ya yaudare shi da sunan cutar koda har ya kai ga shi da abokansa suka nima masa tallafi a shafin Facebook dan ayi masa aiki
kamar yadda kika ce kin gani a faifan bidiyo wato abin da ya faru kenan kafafan sada zumunta na zamani da yanar gizo suna da matukar alheri kamar da kuma akwai akasin hakan to yawancin mu da yake mun shiga wannan kafofi ne domin mu wayar da kan al'umma sannan kuma mu kara hada kan al'umma ta yadda za ta hada kanta ta taimaki kanta da kanta to idan mun ga irin mutane da wanda suke neman taimako ko ta rashin lafiya ne ko wani abu wanda muke ganin sai an hada gwiwa za a iya taimako mukan kira mutane mu ce su yi kuma alhamdulillah ana yi saboda mutane sun yarda cewa an yi din zai je inda ake so to wasu mutanen sukan fake da wannan kuma sai su damfara waɗannan masu damfara suna da yawa kuma sukan kawo na kasu a wannan tafiya domin wani daga nan an samu shakku in ya ga an yi damfara sai ce dan gaba koda ya gani shi ba zai ba da wannan gudunmuwa ba to kasancewar kamar da ke gani shi wancan yaro da yawan nan ya amfani da kusanci ne domin akwai kusanci a tsakani wanda ba mu matsa masa binkici ba wanda kuma ya dade yana yin wannan abin tun ma kafin a fito fili ni ne ba da shawaran ce to abin nan tunda ya kai wannan matsayin dole sai an fita an nemi taimako tun muna yi nemu muke yi a boye cikin inbox yake dan turowa ciki wato a sirrance ce za a yi masa dialysis saboda ya yi ƙarya ciwon koda ne a bashi kuɗin duk su bayan 'yan sati ya dan ƙara dawowa haka ake haka kai lokacin da shi kanina da yake likita ne sai ce wannan wankin koda ba zai ba dole sai dai a yi masa dashe muka tafi Aminu Kano suka ba mu bill bayan sun ba mu bill muka zo muka ce to a fito a nemi taimako
bayan neman taimakon mutane dan biyan kuɗin aikin sauya koda na wannan mutumin me ya biyo baya Malam Yakubu
aka fito aka yi wannan abin bawan Allah nan sai amfani da wannan damar sai ya zo da wata ƙaryar yace ai an samu wani ma bangare rama a kai shi wannan mu ko muka rufa masa asiri tunda yace an samu dama daga wannan muka ce to muka dauki kuɗin sa muka bashi domin ya wasu hidindimin haka wankin koda din da tafiye-tafiye ashe dukkan waɗannan abubuwan ƙarya ne kuma saboda yadda ba mu matsa ba namu kuskuren kenan domin duk sanda za mu yi taimako wanda ba mu sani ba mukan tsaya sai mun bi diddigi sai an je an gani amma shi wannan da yake na gida ne ko muna kyautata masa zato kuma har da mahaifinsa da mun yi magana akan cewa yaron nan bai da lafiya kuma bai ce mana bashi da lafiya ba ba mu san dai a lokacin abin da ya faru ba to daga ƙarshe dai kamar yadda kika gani sai abin ya kare da damfara da yaudara kuma yaudaran nan yayi wa manyan mutane da dama duk wanda yake makusanci na ni sai da ya sabo da shi kuma yana tura masa boye ya taimaka masa kuma zaka ga har kuka ma yake turowa yana kuka yana cikin wani hali duk ya iya da kasan dan wasan kwaikwayo wuri duk haka zai yi wa dan wasan kwaikwayon nasa kuma har a taimake shi da ƙarshe kuma da Allah ya sa da kanmu muka gane muka kuma fito muka yi bayani ga al'umma cewa wannan matashi yayi yaudara dan haka kada kowa ya ƙara taimakonsa wanda ina ganin wannan shine sanadiyar barinsa ta wannan kafan ba gaba daya
to masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan muryar Amurka yanzu kuma Malam Yakubu ne zaka ce wa masu taimakawa akan wannan lamarin
to abin da ya faru ya faru kira na ga jama'a shine yin irin wannan abin ba wai iya kanka ka cutar ba kana cutar da al'umma ne gaba daya domin kana sa musu shakkun su taimako wannan ba karamar illa bace to idan mutun ya kalli wannan haƙin kawai ya kamata a ce ya hakura da duk irin abin da yake ya nemi abu ta hanyar halal ba sai yayi cuta ba sannan kuma mutane da suke da jimirin taimakawa din kada kuma wannan mayaudara da suka shigo ciki wanda ba zan ce su suka fi yawa ba za a ganin dai ai yanzu masu neman taimako suna nan da yawa wanda kuma da gaske ne abin da ya kamata a yi shine kawai a ci gaba da tantancewa a tabbatar ana neman taimakon nan ne bil haqi sai a taimaka sannan matasa lalle lalle su zamana sun jajirce sun tashi neman na kansu wannan hanyar ba hanya ce mai dorewa ba kuma wallahi wallahi idan mutum ya tsaya akan gaskiya Allah zai taimake shi. Muna gani da yawa kwanan nan ga labarin dan agaji na, akwai labarin wani kuma a Kano wanda shi ma an tsanci kudi a daidai ta sau to kun ga daidai yadda Allah ya arzurta su bayan kikkiawan dabi'un da suka nuna. Duk wanda ya nuna kikkiawar dabi'a ya kiyaye zaka ga Allah yana taimakon sa. Wanda kuma ya bi waccan hanya ba ma ta kullewa ko kadan ya kacin abin da ka samu na kwana biyu ne, da karshe haƙƙin mutane shi zai zo ya ruguza rayuwar mutum gaba daya.
Ganin irin yadda wannan matashi da kai ta taimakawa yayi kokarin bata maka suna, waɗannan irin matakai kake ganin ya kamata a riga dauka wajen gudun faruwar hakan a nan gaba?
Matakin da za a dauka shine a tabbatar sun da farko an tantance, ma'ana tunda mutumin nan a yanar gizo aka da shi a sa wakilai har gida su tabbatar da cewa wannan da'awa da aka yi ko ta rashin lafiya ko ta bukata tabbatacce da'awa ce ba ƙarya kai ba. Sannan kuma idan asibitoci ake ta'ammali da su ya zamana an biya kudin asibitin kai tsaye ba wai a ba mara lafiya kudin a hannunsa ba, don yawanci akan samu mutane masu da rashin lafiya amma an ba su kudin a hannunsu ba sa yin abin da ya kamata, wasu sai su ce kudin kawai suke bukata sai su ki yin abin sai su tafi su, sai kuma cutar ta zo ko ta nakasa su ko ta kai su ma ga halaka. Wannan shine ni dai a nawa tunanin a takaice matakan da ya kamata a dauka. Sannan bangaren gwamnati da man ai maganar kula da lafiya ai haƙƙin gwamnati ne, kuma yawanci da zamanin siyasa muke dukkan gwamnatocin yawanci zaka ga daga sama har ƙasa sun yi alƙawarin ruwa akan wannan kula da lafiya din, sun yi alƙawari da shi waɗannan alƙawarin da suka dauka tun lokacin zabe ba su cika. Shine ni kawai shawara da zan bayar domin a rage samun irin waɗannan matsalolin na kula da lafiya.
Da fatan dai za a dauki darasi daga abin da ya faru da bakin mu a cikin shirin na wannan mako. To masu sauraro gabaki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka, ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Di salam.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leka ne Jamhuriyar Niger, inda wani kwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hassau dake jihar Maradi na Jamhuriyar Niger din yayi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi, wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi, dama wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Wani irin yanayi halittar dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsinta kanshi a lokacin da wannan sanyi ke ban kwana zafi zai shigo?
Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi, kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadi, amma in sanyi ya shigo waɗannan cuce-cuce sukan tsananta. Na farko dai game da shigowar sanyi, mun sani kaman akwai rashin lafiya wanda ake ce ma majina. Majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe, amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lafiya ya yi tsananta, musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo. Bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abin da ake ce ma pneumonia, kaman ciwon hakarkari, ciwon suhe ko fufu. Majina in ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia. Bayan wannan mun sani akwai kaman rashin lafiya da ake ce ma EMC. EMC shine Ingilawa ke cewa secular gum. To mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo. Akwai cutar koka wanda muke kira asthma. Mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo. Lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa, wannan ciwuce-ciwuce ba shakka akan samu saukin su. Kwarai kuwa akan samu saukin su ga yadda dai muke gani a likitance. Wannan ciwuce-ciwuce ana suna raguwa. Inda zafi ya shigo suna raguwa. Kadan suna raguwa. Misali kaga waɗanda ke fama da EMC. Sai kai suke lokacin sanyi mutum cikin kaman wata guda yakan samu wani abin da muke kira crisis. Sannan ta wannan EMC takan taso mai so uku so hudu ga wata.
amma da sanyi ya wuce sai ke suke canje ba har sabon mutum ya samu wannan tsananta ta imasi. Haka ma masu fama da cutar huka a sunkina abin zai zo musu da sauki canje ba har sabon in dai sun kiyaye a samu wannan rashin lafiya da ake cewa asim. Shi zahi lokacin da shi ke shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi, saboda muna rayuwa tare da abubuwa wasu kwayoyin halitta kankana waɗanda ba ganin su ake ba da iya suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kaman kwana suke yi kaman barci suke yi ba su jin daɗi idan lokacin sanyi ya shigo. To wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin daɗin yalwa su ayayyafa lokacin da zafi ya shigo. Ba shakka akan same su suna tsananta idan lokacin zafi ya musamman kaga masu fama da cuta wanda ake kira ɗiɗɗiri zawon jini kenan takan tsananta idan lokacin zafi ya shigo. Masu fama da typhoid bai masasarar tsutsar salati ko masasarar tsutsar goro ko masasarar tsutsar dankali duka na da daukarta idan zafi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu sau da yawa. Bayan wannan kuma kaga akwai rashin lafiya wanda ake cewa dan sankarau shi ya fi jin daɗi lokacin da zafi ya shigo. Kafin zafin ana samu can ba rasa ba dan sankarau amma in zafi ya shigo akan samu yanayi na dan sankarau yana tsananta akan samu ma annoba ta dan sankarau musamman a kasashen mu. Bancin wannan a lokacin zafi sai mu ce mutane fa su yi taka tsantsan musamman wajen mu'amala da abinci. Lokacin zafi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi. Duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba, firigo inda ake samun glass indai ba cikin kasashe ba to za a samu abin da ake cewa guba. Wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi musamman tana iya sa mutum zawo ciwon ciki har ta kama kwakwalwa. To mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zubo da ruwan jikin mutum da yawa to ai jiki ba ya yi sai da ruwa da haka waɗannan sai dai a yi taka tsantsan musamman dai nama kada a ɗauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake yi za a samu guba. Wannan guba kuma kamar yadda nace ba ta da daɗi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da cuce-cuce waɗanda yake tare da su haka zafi shi ma yana ɗauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa. Bancin wannan yanzu ga mu nan muna tunkara yanayi na arziki kana ganin mutane masu gudanar yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan kuma ga zafi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zafi kuma shi gashi da azumi har ruwa zai sha ba kenan ko zai zo da ruwan jikin shi kuma ba ruwa ba za ya sha ba abinci ba za ya ci kenan abin yana iya tsananta in dai zub da ruwan yayi yawa.
Kafin mu kai can daktar bintar nan kwashin ku ba me ke sa matsalolin suka yi yawa daga lokacin da sanyi zai tahe shi zuwa zafi wasu matsalolin sun yi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zafin ya tahe tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya idan wanga zai tahe wanga zai koma.
Ai ya danganta da abun da ke haddasa waɗannan matsaloli kamar yadda nace akwai wasu kwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da ake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna ta haihuwa a lokacin tunda rashin lafiya mafi yawa da yawa muna nan tare da su ba mu sani ba in su kai yawa ne suke kawo
illa.
Misali zan baka na matsalar ta cutar fitsari infection urinary kamar yadda muke cewa da harshen Faransanci to ai mafi yawa muna dauke da kwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar fitsari wannan sai dai kaɗan ba dai ba cikin fitsarin namu amma in su kai yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection. Kenan da yawa irin wannan kwayan cutar muna dauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayayyafa in suka ayayyafa shike sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ko in yan kaɗan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su fita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa.
Lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi yayin ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'umma da ke fama da cututtuka a lokacin azumi.
Shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini ya ce a yi za ka yi daɗi kuma za ka samu riba. Yau mun sani wasu ba za su yi haka nan ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini ya ce ba su aiki da abin da annabi ya ce. Yau mun sani yau duk wanda da ke azumi ka dauka tun daga karfe in ci ma karfe 5 na safiya ka ci da abincin ka shikenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ai jiki yana bukata abinci yana bukatar ruwa shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abin da ya kamata a ce ya shigo don bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ci maka essence tunda jikin mu kwai halitta da ai ba wani abu ne ba kamar na'ura ne sai kamar na'ura ne kanana cikin jikin mu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukata abinda ake cewa energy essence kenan abinda zai sa su yi aiki su ma wannan kananan na'ura ne cikin jikin mu kwayoyin mu na halitta to wannan essence da ina ake samu shi abinda muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abun ba ya da shi lokacin da yake azumi dan haka yake da yake da kyau kai mai azumi ka san cewa dai jikinka yana bukatar abinci sai dai mutun ya san yadda za ya ci wannan abinci shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutun ya ci abinci akalla mutun ya sha ruwa tunda jikin mu bai sai da abinci sai da ruwa wannan abinci da aka ce mutun ya ci shi zai sa yayi ne lafiya lau ba matsala saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi wanda zai sha sun ishe shi to idan mutum ko bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba kuma ya zamana ga mu cikin zahiri muke mutum kuma yana aiki cikin zahiri kenan wanda zai zubdawa da yawa ne kisan sakin da yake bukata kuma da yawa ne musamman da har da irin wadan gani masu talla akan titi haka shi ke sa sai ke suke kahin marece mutum ya balagai kahin marece sai ga mutum yana hamma sai kwanci
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku musamman abokin aiki na dake jamhuriyar Niger Mansur Sani sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi
Sina Emmanuel Nandom Dominic daga Children Evangelism Ministry a nan Bauchi yau ina so ne magana kan horo horon da horo shine tarbiyyar da yaro ya tashi hanyar da ya kamata wanda hukuma mutane kusa za su more shi moran ba cikin gida kade ba society ma za su more shi mun duba cikin karin magana sura 22 aya 6 yace a horar da yaro don gobin sa Once idan horo da yaro don gobe zai zama abu ne wanda kowa zai bawa kirji a kansa idan mun duba me yake tafiya a kasar mu yau domin rashin horo ne inda ci akwai horo mai kyau daga tun tashin yaro ba za su samu damuwa a cikin inda muke facing yanzu haka ba yana da kyau kowane da kowace uwa kowace iyali ta horar da ɗansa idan muna son zaman lafiya yau muna kukan rashin kaza a abu bai kyau ba a shugabancin mu ya fara daga cikin gidajen mu ne idan akwai tarbiya da horo wa ƴaƴan mu to mu da kanmu ma za mu zama mutane da za mu more su in mun duba percentage da ya nuna mana yau za mu gane cewa a cikin 86% to 90% za mu gane cewa ƴaƴa ne daga shekaru 0 zuwa 15 sun jona wani abu da ana kira yahoo plus da yake lalata musu rayuwa me yasa yake kawo ka rashin horo ne idan iyaye idan iyali sun zauna sun iya sun horar da ƴaƴa tunda suna tashiwa ba za mu samu damuwa ba amma idan babu wannan horon za mu samu high rate na mutanen da za su mutu a kasa so yana da kyau kowa ya horar da ɗansa da ƴarsa so da mu samu kasa ya zama kyakkyawa ma mutanen da za su zo gobe so ni ina son ta in gaya mana wannan mu gane cewa horo abu ne mai kyau ko a wace addini ne ko a Christianity ne ko a Islam ne horo yana da muhimmanci kuma kar mu manta idan muna son fita Nigeria gobe to sai mun fara horo da ƴaƴan mu a yanzu nagode
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Ladies Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ne lafiya.